يا الله يا الله نهوكا الله نيكاين نروكا باروكيكا تهوكا بويبا كودا مهاتم بياني كيدا كودا مهاتم بياني كيدا
abu menene ya samu sila akan dabarun mu da
ba'a ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki ina cikin wani hali da ni da ayana ban san halin da suke ciki ba ku taimaka min kuna da halin da za ku taimaka na san za ku iya in kun ji ku kana ku taimaka min don Allah ku taimake wa innan bayin Allah yara kanana
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bin diddigin wani batu a layin Mallam Bello dake garin Kaduna inda wata mace ta shafa shekara guda tana neman taimakon al'umma na ganin an kare hakinta da na ƴaƴanta da tace mahaifinsu ya lalata sai dai kasancewa ba ta da ilimi ko gata ta gaza samun cimma wannan buri Shirin domin iyali ya zanta da Malam Hamid Said Muhammad Al-Misiri babban limamin masallacin Abu Ubaida dake kan titin Nandi Azikiwe a garin Kaduna wanda Fatima ta fara bayyana wa ainihin abin da ke faruwa ga bayanin da ya mana
Fatima ta zo cikin azumin bara tace mani tana da ƴaƴa a lokacin ita wancan shekaran ta 3 amma yanzu ta shiga 4 wancan tana shekara 6 amma yanzu ta shiga 7 tace mijinta ya lalata waɗannan yara ta gaban su da baya sai nace to yanzu tunda kin zo da wannan magana dan lokacin zan shiga tafsiri yanzu abunda nake so a tafi asibiti asibitin gwamnati Yusuf Dan Tsoho wanda ake kiran shi da asibitin Dutse na ba su 10,000 nace a je ai duka abin da ya kamata na gwaje-gwaje da aka je aka yi gwaji lallai likitar da ta yi gwaji tace lallai an bata yaran nan ta gaba da baya sai ta ƙara da cewa idan al'amari ya taso ana neman shaida akan wannan magana kai tsaye mu zo mu tuntube ta za ta iya ba da shaida sannan sai ta ba mu result aka buga akan cewa yara ba su da HIV ba su da infection amma dai daga ban su da baya ya zame kaman na babban mace kware da gaske an lalata su
daga to daga nan an ce kun je kotu kuma abun kamar ya dauki wani sabon salo wani hali ake ciki
to da muka zo sai muka ce to wannan al'amari tunda baiwar Allah nan mutuniyar Gombe ce kuma ni ban taba ganin ta ba ban san ta ba amma ganin cewa ni shugaba ne na addini sai ta kawo mun koke sai naga to bai kamata mu kasa guyo ba sai muka zo muka kai wa ƴan sanda rahoto to ka san yadda al'amari yake ƴan sanda suka dinga jin kafafu suka dinga tafiyan hawainiya za a yi abu ba za a yi ba mutumin nan saboda ya san yana da daurin gindin wasu mutane wai sai yazo da court order wai a dakatar da duk wani mai son ya kama shi haka dai al'amari yazo ya shiriri ce kusan wata 8 to abubuwa ne da yake dawainiya suna mun yawa sai na bincika wai menene ake yake faruwa a cikin case wannan dai aka ce ai wai magana dai ƴan sanda sai suka zo wai suna neman waliyanta suna neman waliyinsa sun ce ah ku da aka kawo muku criminal case an kawo muku rape case na maganan an ma yara faɗi an lalata su me ake magana da wani maganan waliyi ai in kaji ana maganan waliyi mu malamai mu muke neman waliyai maganan aure amma ba ƴan sanda ba to sai suka nemi su shiritar da abun sai na tsaya duk abun da nake sai na bari na Mahajiya Sadiya Babajo magana muka shiga maganan da ita muke gararan ba mai can mai nan mai can mai nan shi sai kai ita Fatima ƙara shi mijin nata wato amma sun rabu kenan ya riga ya sake ta da yaga abun ya bankadu gudun kada ainihin asirin shetonu sai ba ta takarda to sai kai ta kara akan cewa a kotu rugasa wurin gaban wani alkali wai shi dahiru ba malli shari'a kun ne duk dai karamar kotu ce haka da aka kai sai wai yana neman yara kana neman yara aka zo shiga ɗaya bai zo ba shiga na biyu bai zo ba shiga na uku bai zo ba alkali sai ya watsar da shari'a sai ya ce to ke yanzu ki shigar da shi kara cewa ga abin da yawa yaranki sai ta shigar da kara da ta shigar da kara sai ran da za a shiga karanta sai ya zama na cewa ƴan sanda suna neman su to kaga ita to tunda bata sani ba sai ta yi tunanin kiran ƴan sanda yafi kiran kotu muhimmanci sai ta tafi wurin ƴan sanda sai ta tura wani bawan Allah mai suna Umar wanda dama a gidan shi take zaune da matarsa sai ta ce ka je ka gaya ma alkali Dahiru Bamalli cewa don Allah ba zan samu zuwa ba, amma kai na wakilto ka duk abin da zai faru kai ne ido na a wurin nan. To ni ana wa tunanin mutumin da ya kara, wanda yake shi ya kara ba shi aka kai ba, ai yana da dama gaya abin da alkali zai iya yi ya ce ya sallami karan amma bai ganshi ba. Umar na zuwa a matsayin shi na dan sako, dai ruba mallis ya kama shi. Da ya kama shi aka ce sai ta zo, da wannan yarinya ta zo dai ruba mallis ya kama ta ita ma. Su biyu kenan. To tana da wata kawa mai suna Maryam, ta tafi da nufin ta kai mata abinci, dai ruba mallis ita ma sai kama ta. Kaji su uku kenan. Yarinyan nan tana da ciki, hasali ciki ya zube. Ni da nake taimaka ma yarinyan daga waje, da ni da wani malam Tahir, wai sai ga san ma ce an kawo mana criminal case. Ban san ya kuke kiran criminal case kamar mutumin da ya kashe mutum ko yayi wani abu, wai ana nema na a kotu.
An faɗi shi yanayin criminal case din?
Ba abin da aka faɗa.
Wani babban laifi dai
kawai. Babban laifi. Yawa, babban laifi ana nema na akan wani babban laifi lalle da ni da Tahir mu zo kotu. To, sai muka ga cewa mu ba mai ƙara ba, ba mu aka yi ƙara ba. To menene ya shigar da mu, mu da kawai ƴan taimakawa ne daga bayan fage. To sai muka ga cewa to wannan abu babu hankali. Sai muka tafi high court, su ma abin ya ba su mamaki kwarai da gaske. Sai suka ce to wannan shari'a ya dakata. Aka dakatar da shari'a, aka dauke ma daga wurin sa. Abin da zai baka takeici, yaran da ake sa'in sa a kansu, sai kuma ya dauka ya baiwa kanin mijin. Wai ga su nan. Yanzu yaran ba mu san halin da suke ciki ba. Tunda an ba kanin miji, to ai ka sun koma wurin uba kenan. Sannan kuma matsalar da muke fuskanta yanzu da yaran nan, yaran nan sun zama abin da ake cewa addicted, wato sun saba idan da za su ga killa a zakarin yaro dan shekara 5 ko 7, wallahi malam sai ka ga daga ga sun gama zankwaila, hankalin su ya tashi. Dama ita wancin likita ta gaya mana cewa dole sai mun kula da yaran nan, hankalin su ya tashi. Ko ka ji suna cewa yara su sa musu hannu a gaba, ko kuma su kama a zakarin yaro suna tsotsa, duka waɗannan abubuwa yana faruwa
saboda sabo.
Kuma amma wannan ɗayar ba malli ya ɗauki waɗannan yara, wai ya ba ƙanin wannan miji, wai oye je riki.
To da alama hakasirin domin iyali ta fara cimma ruwa bisa ga bayanan da muke samu. Na ikara, wani ci gaba aka samu dangane da wannan lamarin?
To lallai dai kam an samu ci gaba matuƙa tun bayan da wannan shiri na domin iyali a muryar Amurka ya fara yaɗa wannan abu da ya taso na zargin Muhammad Isa Sale da lalata 'ya'yansu guda biyu, 'yan shekaru 3 da kuma 'yan shekaru 7. Wanda yanzu haka bayan da aka fara yaɗa wannan, shi kanshi mai girma gwamnan jihar Kaduna ya ji shirin farko da kika gabatar, wanda ya ɗauki shirin kacokan ya turawa Hajiya Hafsat Muhammad Baban da ke kula da irin wa'annan lamura, wanda kuma nan da nan gwamnatin ta tsoma baki har ma ta biya kuɗin belin da ita Hajiya Sadiyancan ta fara ceto mahaifiyar wa'annan yara da waccan kotu ta rigasa ta kulle su da ita da wanda yake rike ta da kuma matar mai rike ta a wancan lokaci. To yanzu haka dai an dakatar da ita waccan kotar gasa daga dukkan wani yunkuri na ƙara tsoma baki akan wannan shari'a, kuma an maida shari'ar zuwa kotuna guda biyu. Babbar kotun shari'a wadda za ta saurari maganar ganin an dawo da waɗannan yara hannun mahaifiyarsu, sai kuma babbar kotu ta High Court wadda ita kuma za ta bibbi maganar zargin lalata wannan yara guda biyu. Sannan har wayo daga lokacin da wannan shiri na domin iyali ya fara wannan shiri game da wannan magana, ita kanta ɗaya daga cikin matan mai girma gwamnan jihar Kaduna, barista Asiya Nasiru Ahmad Rufa'i, ta shiga wannan batu, har ma ta gayyato wannan mata, wato mahaifiyar wannan yara, ta kuma yi bincike, ta mamata albishirin abin da ya shafi karatu, wato na ilimin ta za a ɗauki nauyin shi. Kuma ko bayan wannan akwai wata ƙungiya Arda Relief Foundation wadda wata Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ke shugabanci, ita ma daga jin shirin farko ta sauke shirin daga sashinmu na Hausa na muryar Amurka, ta kuma tura wasu manya a ranar. Ba ta zauna ba sai da aka ƙwaƙulo lambar shi wannan Muhammad Isa Salitin da a hukumar custom yake, ta tura hukumar custom ta ƙasa, ta kuma gaya mata a gaskiya a bincike, sannan ta je ta gayyato lauyoyi mata. Yanzu haka kungiyar lauyoyi mata na cikin wannan batu, sannan hukumar kare 'yancin bil'adama ta Human Rights tana ciki, da wasu kungiyoyi daban-daban. Ni ma tun daga lokacin da aka fara wannan shiri na domin iyali, na samu kiraye-kiraye daga gurin mutane daban-daban daga Najeriya. Wasu lauyoyi ne, wasu malaman jami'a ne, wasu 'yan kungiyoyin kare 'yanci ne, wasu ma 'yan majalisar ƙasa ne, waɗanda suke neman ba da gudunmuwa na shiga wannan lamari. Kuma duk na haɗa su da Hajiya Sadiya wadda ke bin wannan lamari. A takaice dai ba ƙaramin haske aka samu zuwa yanzu ba, tunda shi mai girma gwamna ya riga ya sa gwamnati ta shiga wannan abu katse-katse. Yanzu haka ma ranar 24 ga wannan wata da muke ciki za a shiga kotu domin bibiyar maganar ganin an dawo da wannan yara. Wannan dai shine a takaice abubuwan da aka samu na ci gaba tun bayan da wannan shiri na domin iyali ya fara bibiyar wannan magana
ta zargin da ake yi wa wannan jami'i na custom Muhammad Isa Sale na lalata ƴaƴan shi shekara 3 zuwa 4 da kuma shekara 6 zuwa 7 waɗanda kamar inda kuka ji a baya amma riga an je an yi gwaji a asibiti kuma har likita ya tabbatar da cewa an lalata budurcin waɗannan yara
inda zamu ja burki kenan kan wannan batu idan aka samu wani ci gaba ko kuma baya ta haihu za ku ji labari Muna ƙara godiya ga dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ko kuma taimakawa waɗanda wannan lamari ya shafa. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin musamman wakilanmu Isa Lawal Ikara da kuma Binta Ibrahim da ke birnin Kaduna da kuma Tubahiro Diodone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwan da muke haska fitila akai a shirin domin iyali a shafin mu na internet VOA Hausa. That come idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri
ai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu mazabayin mu